من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم ينوى قوتا أشيرين ترى قوتا الربيع الأول شكرا تدبو ديا da 425 wato hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina ci gaba da karatu cikin littafin Rijal wa Nisa haula ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu Dr. Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafidahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah tare da dassa zamu ci gaba da karatu karatu da muka tsaya a baya mun kammala shaksiya ta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daidai kan darasi na 15 yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 16 shaksiya ta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu gabanin fara karatu a takaice ina so ne magana kan wasu abubuwa guda biyu ko guda uku a takaicen takaitawa na farko sanarwa da aka yi yau na sauke gwamnatin Plateau wato Joshua Dariye wato state of emergency da aka yi ga duk wanda ya faru ya kalli abubuwan da suka faru a baya ga ƴan uwa musulmai irin garin Garkawa garin Wase a karo na farko garin Yalwan Shandam garin Yamini da makamantansu idan kuma yana bin events abubuwan da suke aukuwa da abubuwan da ake bada labarai a kayinsu zai fahimci cewa babu kokonto akwai hannun wannan mutum a cikin abin da ke aukuwa kuma ba kokonto musulmai ba sun kishi kai tsaye ne saboda a matsayinsa na Kirista ba sai dai babban abin da yasa aka kishi saboda ya gagara tsaye da adalci tsakanin al'ummar da yake jagoranta mu a musulunci ko musulmi ne ke ainihin mulki matukar ba zai iya yin abin da doka ke bukata ya yi ba ba zai iya adalci ba muna goyon bayan idan zai bar wannan mulki din so a shikenan wannan ba akan sai tsaya ba akan kowane mutum abubuwan da suke faruwa duka maimakon a matsayinsa na shugaba ya fito ya rika kokarin ganin yaya za a kwantar da wuta ya fito kai tsaye ya ce mutane Hausa Fulani musulmai a jihar Sabaki ne ko ba daɗe ko ba juma za su bar wannan wurin tare da cewa cikin garin Jos babu kokonto musulmai su ne jama'ar farko da suka fara dominating garin musulmai su ne jama'ar farko da suka fara zama a cikin garin Jos wannan babu kokonto gidan da ya fi kowanne dadewa a cikin jihar a cikin garin Jos shekara 120 da yan kai gida ne na musulmai ga duk wanda ya duba structure na garin da kuma settlement na garin zai gane suwa suka fara dominating wannan gari zai kuma gane cewa musulmai ne suka fara shi a lokacin da musulmai suka fara zama a cikin garin Jos babu wani Kirista ma a cikin garin sai abinda kawai suke suna zuwa daga kauyuka ne su yi ice su kawo bakin gari musulmai su ya su koma cikin jeyin su amma cikin wannan hali mutun ya shekara 120 a waje a wurin yazo aka haife shi baya da haka musulmai a wannan wuri su suka fara ma kafa gidansu a cikin garin Jos amma ka zo ka ce baki ne dai na biyu ko asabar dinan da ya wuce akwai manganu da ya masu muni ya fito kai tsaye sake bayyana cewa yanzu ko ya sauka a mulki 2007 yana zancen sauka 2007 ashe abin da Allah ke hukunta daban wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin ko ya sauka 2007 yace musulmi bai sai haukan wannan kujera ya mulki ba na biyu kenan na uku yace musulmai sun yi kokarin kwatan garin Jos da jihadi ya gagare su yanzu sun dawo a siyasance za su kwace garin hatta jama'ar da aka she a cikin gari na yalwan shaddam ya ƙaryata muna da listin jama'a an kai sama da mutum 600 musulmai ka zo ka ce mutum 67 ya faɗi cewa hatta malaman musulmai da suka je wajen Obasanjo ya kira su da munafukai to kaga ga duk wanda ya duba tsarin shugabanci ya san wannan mutum gaskiya bai cancanta shugabancin al'umma ba ko da ko ba a maganar addini a ajiye addini a gefe a babin siyasa bai cancanta jagorancin al'umma ba kula da wannan kai tsaye ba za mu iya fitowa mu ce to Allah ya saka Obasanjo da alkhairi ba matsayinsa na wanda yake ba musulmi ba sai dai mu yi addu'a da Allah ya musuluntar da shi wannan abun da ya yi tunani ne da ya dace shugaba ya yi abun da aka karantar da mu a musulunci idan musulmi ya yi daidai ko kirista ya yi daidai dole mu ce daidai ne wannan abun da ya daidai ne muna roƙon Allah Allah ya sa ya zama musulmi gabanin ya bar duniya musulmin kuma ya zama musulmi masu jin tsoron Allah irin yadda yan alƙa'ida suke dai kenan na biyu a takaice kan abun da ya auku na makamai da aka ce an kama wanda rumo ya yi ta yawo a gari har ya zama yau an nuna su a cikin TV tunda an nuna motar a TV an nuna makaman ya zama ba maganan cewa yanzu magana ce a boye to bil hakika wannan akwai lesson da dama da ya ce musulmai su koya a cikin sa Bahaushe na cewa wai in mutum aka kama ya ce da dubun sa ya cika ashe baran da ya fara laifi ake kama dan adam ba mafiya yawa sai dai idan ka dade kana yi sai dubun ya cika mafiya yawa mai laifi ba a kama shi a karon farko ko na biyu ko na uku a mafiya yawan lokaci sai ka dade kana laifi ake kama ka makaman nan bayan an kama su yadda security report ke bayyanawa an yi yunkurin ba ma security masu taron hanya naira 300,000 dan su bari a wuce da su a rufe magana a wannan wuri ba su amince ba abin ya faru ranar Lahadi ina gida wasu suka zo suka same ni da gaggawa da number motar AM347JJN ga cewa abun da ke faruwa muka yi kokarin making contact da wasu jama'a da ya dace a gaya musu a lokacin alhamdulillah gaskiya da malaman addini da yan siyasa musulmai da hatta waɗanda suke aiki na security sun yi kokari a wannan bangare Allah ya saka musu da alkhairi saboda duk wanda aka tunkara da maganan tun daga masu mulki na siyasa zuwa masu mulki na sarauta zuwa yan bokonmu an yi contact da mutane daban-daban sun fi 20 within no time da ikon Allah za a ga kowa ɗauki matakin da ya dace a wannan dare da ikon Allah aka tabbatar da gabanin dare a kwanta labari ya isa duk inda ake bukata a isa kuma an fara ɗaukan matakai abinda muke kara jin hankalin hukuma a kai wannan shine lokacin da aka kammala hukunci irin waɗannan muna roƙon a ƙara sa ido kuma kan irin wanda suke shigowa gari da waɗannan mototin Allah ya ji kan Mallam Abubakar Muhammad Gumi tsawon lokaci ya yana cewa sai ga an ɗauko mota daga tun daga kudu har zuwa arewa sai a sa ganye a jikin motar sai a ce wai wannan ya mutu za a kawo shi gida abun ne yace amma na ba kwa yadda da cewa gawa ne ba kwa yadda ba kwa kare ta cewa gawa ne kowa sai amince gawa ne yace shekaru da yawa ana wucewa da ganye a matsayin gawa a mota yace amma na makamai ne to anan hukuma tana iya gane su wanda jama'a ne yan tashin hankali wane ne masu neman zaman lafiya mun shafur da cewa a tun da ake a tarihin Najeriya babu wani fadan addini da ya zo daga farko musulmai suka fara shi sai dai su dauki fansa wannan kai tsaye yake gane su wane ne yan neman tsokana kuma su wane ne yan tada hankali yadda ake haura musulmai a jihar Plateau tsawon lokaci babu ran da aka ce ba dalili garuruwan da musulmai ke da majority irin Kano irin Sokoto irin Jigawa irin Gusau irin Bauchi da makamantansu aka ce yau ga ranar da babu dalili ba daukan fansa musulmai sun kai hari ba taba samun wannan ba so wannan ya ishi hukuma ta gane abin da ke faruwa su wane ne yan tada hankali kuma duk motar da ke shigowa dace a kare karfafa bincike akan irin waɗannan motoci masu shigowa a yanzu saboda an daura niyya cewa garin Bauchi ma za a yake shi yadda aka yi wa sauran kauyuka na jihar Plateau muna ga kwada ikon Allah ba za a yi nasara akan wannan ba duk wanda ya fara da ikon Allah zai ji kunya baya da haka kuma abin da yake da kyau duk abin da ya faru a ciki a rayuwa ga musulmi yana koyon lesson in aka ce maka yau an kama makami akwai darasin da kake koya cikin sa wannan kawai a dunkule zan bar maganar haka eh akwai darasi da ake koya to wannan wanda ma bai gane ba zai gane wata ran lalle ko Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya taimaki masu taimakon musulunci za mu tashi akan shakhsiya ta uku Uthman ibn Affan radiyallahu an sahabi na uku idan ana jera sahabbai masu daraja wasu malamai su kawo shi na hudu wasu su kawo shi na uku sai dai jumhur na malamai sun fi kawo cewa shine na uku a cikin jerin sahabbai in an ce Abubakar Umar sai a ce Uthman sai a ce Aliyu radiyallahu anhum bayan Allah nan da muke karanta tarihin su kullun abun da yake da kyau mu riga koya a rayuwa babu abun da ya wuce tarbiyya in nace tarbiyya na farko mu koyi tarbiyyar yin abu don Allah yadda suke yi yin abu bil ikhlas na biyu mu koyi tarbiyya na tsabar ibada zuwa ga Allah kowa a cikin sun ana bayyana maka irin ibadar da yake wa Allah sai ka rena kayinka tare da cewa suna da garanti fiye da irin wanda muke da shi kai mu abu da wani garanti ai na kirki tunda su suna da labarin an gafarta musu mu kuma ko a rediyon BBC babu labarin an gafarta mana na biyu kenan na uku irin tsoron Allah da suke tabbakawa a rayuwarsu wajibi ne mu koyi irin sa ibada duba irin sallar da suke yi duba irin karatun Qur'anin Allah da suke yi duba irin azumi da suke yi jin tsoron Allah su duba yadda suke zubar da hawaye suna kuka idan suna bautawa Allah mu kuma koyi darasi na irin kaskantar da kansu a yau abin da kullun nake fara shine ba ilimi ake karanci ba sai dai tarbiyyar ilimi wato mu karanta abu mu kuma tsabbaka irin abin da mu karanta wannan shi ake karanci kuma Qur'anin Allah abin da yake bukatar mu shine mu rika karatu muna karantar da ilimin tare da tarbiyya ma'anan tarbiyya shine in mun karanta ayi ikhlasi sai mu yi kokarin ikhlasi a aiki in mun karanta ayi azumin nafila sai mu yi azumin nafila in mun karanta qiyamul layli sai mu je mu yi ta qiyamul layli in mun karanta zubar da hawaye don jin tsoron Allah idan mu rika zubar da hawaye don tsoron Allah wannan shine tarbiyya shi yasa Allah ke cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun rabbaniyai Allah yake bukata mu zama jama'ar da suke karanta abu suke tabbaka abun da suke karantawa min awwalihi ila akhirihi yadda mu karanta abu ya zama jikin mu yayi tasiri da abun da mu karanta idan ayoyin Qur'ani ne duk wanda ya gamu ya gane cewa lalle mun san aya kaza saboda ga alamar ayar a jikin mu mun yi implementing dinta idan hadisi ne daga mutun ya gamu ya gane cewa mun san hadisin dan mun yi aiki da shi amma lokacin da mutun ya karanta Qur'ani ko ya karanta hadisi bai aiki da shi ba wannan hayaniya ne da ban kaura Allah ya kare mu Uthman ibn Affan darasi na 16 wato karatu na 16 kenan ko هو عثمان بن عفان بن أبي الآس بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف شيني عثمان بابنس عفان كاكنس أبو الآس كاكن بابنس بن أمية كاكن كاكنس بن عبد مناف كاكن كاكن كاكنس بن عبد شمس كما كاكن كاكن كاكنس بن عبد مناف a baya mun bayyana cewa akwai alaka ta jini tsakanin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Siddiq sun yi tarayya akan ɗaya daga cikin kakannin su na sama me ye sunan sa na'am na'am wa yake wannan fada murra zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa ma ashbaha zalik suna tarayya da murra tsakanin annabin Allah da Abubakar Siddiq radiyallahu an muka ce kuma suna tarayya suna hada alaka ta jini da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akan wani mutum na'am akan Ka'ab suna tarayya akan Ka'ab wannan kun ban gari kenan ko sai kuma annabin Allah tsira da amincin Allah sabbada gare suna tarayya kuma da Uthman ibn Affan alaka ta jini kan wani mutum bunu Abdumanaf jazakumullahu khaira akan Abdumanaf suna tarayya kaga ashe akwai alakar jini tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman suna da alaka ta jini bayan alaka kuma ta auratayya dake tsakanin su annabin Allah auri yar Abubakar Siddiq Aisha radiyallahu anha ya auri yar Umar ibn al-Khattab Hafsa radiyallahu anha ya aurara Uthman ƴaƴansa kamar da zamu karanta da ikon Allah so da haka ashe akwai alaka ta jini tsakanin su da wannan muke jan hankalin jama'ar dake muzanta su masu aqidun zagin sahabbai su rika yin takabin bantsici mutanen dake da alaka da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kuma duniya ta san akwai alakar kai da ba a san me da ba kake da alaka ba yanzu anan wurin Allah ne ya tafa mana asiri ba mu san tarihin ba yanzu wani anan wurin zuriyar Karuna ne wani zuriyar Fir'auna ne to amma nan sai Allah ya sa muka zama musulmin ma san tarihin ba hankalinmu ya kwanta inda za a tono sai a tono mutum bala'i yanzu to amma na rufin asirin Allah sai zama baka ma san menene zuriyar ka balle da me ka yanda daga an ce ma kai zuriyar Fir'auna ne an ta sa ma tashin hankali a rayuwarka ko baka yi aikin sa ba dai babu nutsuwa in aka ce a cikin kakannin ka fa akwai Fir'auna wannan kawai cin mutunci ne a zo ana bayanin mutum a ce cikin kakannin su akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ai an ci mutuncin sa to ashe mutum bai san me asalin sa ba kana zagin jama'a masu asali irin waɗannan so da haka annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi iya tarayya da Uthman ibn Affan akan Abdumanaf wulida radiyallahu anhu an aife shi Allah ya kara masa yadda fi sanati sadisati min al-fil a shekara ta 6 bayan yakin giwaye da aka yi yakin giwa wanda mun san shi na alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul wanda wannan ya faru ne tun ma tsawon lokaci a tarihi wanda aukuwarsa akwai sarki Abraha wanda yake shine sarki na ɗaya daga cikin sarakuna na ƙasar Yemen shi ya dauko jama'arsa da sojojinsa za su zo su yaki dakin Ka'aba na Allah Allah ya kokarin birkaki al'amarin su kamar yadda yace yakhzul jayshul ka'abata hatta idza kanu bi dayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qala kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa bihim قال يكسه بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما sun kawo dauko hari ne dan su zo su yaki dakin Ka'aba abun ya auku wannan yakin dakin Ka'aba da suka yi da kwana 50 aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan yakin ma an kai harin gabanin aihuwarsa amma duk da haka Allah ya kare dakin sa kuma ba zamanin wani annabi daga cikin annabawa bane annabi Isa alayhi salam ya wuce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zo shi ba to ya auku wannan gabannin aihuwar annabin Allah da kwana 50 sannan kuma gabannin haihuwar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da shekara 5 fi sana as-sadisa shekara 6 afwan gabannin aihuwarsa da shekara 6 da wannan muke iya gane shekarun da annabin Allah ya girme Uthman sodaka wannan bayan kai wannan hari da shekara 6 aka haife shi wanda qur'ani ba mu labarin alam tara kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil ba za ka yi dubi ba yadda ubangiyan kai aka sa da mutanen giwa shin bai sanya kaidin su ba cikin bata ya aika a kayin su tsuntsaye wanda suke jifan su suke kawo musu hari ba jirage Allah ya turo ba da tsuntsaye ya halakar da su suna jifan su da ainihin yunƙu na wuta wuta sun suke zuwa da shi a sama yadda ka san ake jefo bom suke jefawa so da haka wannan shine tarihin abun a takaice wa aslama qadiman kuma ya muslim ta tsawon lokaci Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa hajara al-hijratayn yayi hijira guda biyu na farko al-ula ila al-habasha hijrar farko shine daga garin Makka zuwa Habasha lokacin da bala'i yayi bala'i a garin Makka sahabbai sun kai matakin da ana kama su ana duka sun kai matakin da ana fasa musu tayi sun kai matakin da mutum yana sallah ba zo da ƙarfi a hana shi yin sallah matakin da zaka zo kana sallah sai kai ruku'i wani ya zo kan gadon bayan kai hau yayi ta dindunka sai ya ka da kai kana sujada ana maka haka Allah ya jarabe su da musibu da yawa a farkon da awa cikin garin Makka bayan an farlanta sallah a kayin su sun ga jarabawa da yawa a lokacin irin su Mus'ab bin Umair radiyallahu anhum su gagar zama a garin Madina iyayen su tsangwame su kafirai su tsangwame su ta kowane bangare hari ake kawo musu daga ƙarshe annabin Allah yake su yi hijira su koma Habasha suka kama hanya suka je Habasha sun zauna a Habasha shekaru da ɗan dama sai suka ji labari ai komai a garin Makka yayi kiliya sai ga rumo ya zo suka dauko kayan su da komai suka dawo garin Makka suka samu washe labarin ba gaskiya bane suka sake takawa tun daga ainihin nan kasar tun daga kasar Makka har zuwa Habasha da kasa to wannan hijira na farko Usman yayi ba ma hijira kadai ba shi a lokacin ya ma hijira tare da matarsa ne kusan duk wanda suka yi hijira a lokacin babu wanda ya samu ikon hijira da matarsa sai shi Usman bin Affan radiyallahu anhu da wannan ana kira ma masu hijira wanda ya hijira da iyalinsa ya fi wanda ya hijira babu iyalinsa saboda ana sa shi ma cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin ila al-habasha li'annahu hajara ma'a zawjatihi radiyallahu anhu mafhum tayyib والثانيه يا هي هجره تبيو الى المدينه زوا garin Madina da aka dawo garin Makka aka sake zama tsawon shekaru da yawa cikin halin bala'i shekara 13 al'amari ya gagara ana kawo musulmai hari ana tsangwaman su ana fasa musu kai ana kashe su ana walakantar da su ana kwace musu mata ana kwace musu dukiyoyi suna so su dauki fansa Allah na cewa kufu aydiyakum wa aqimus salah ku kama hannayenku daga kai hari ku yi ta yin sallah ku rabu da kafura har suka yi hijira suka koma garin Madina bayan Allah ya wajabta hijira a kayin su da cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira ana saukar da wannan aya suka yi hijira zuwa garin Madina suka zauna suna zama a garin Madina su kuma makiya addinin Allah da garin Makka saboda korowa sai suka bi su da wannan Bahaushe ya ce wai saboda jin dadin dambe ha da kai kafa ko to an zangwame su a garin sun gagara sai aka ce a bi su to daman tarihin musulunci haka yake duk inda aka zangwame ku bar wajen to makiyan addinin Allah sai sun bi ku inda kuka je ku sai dai in sun gagara sai dai in suka biyo ku wasu kai labari ba amma na sunna ce ta jihadi a tarihin duniya in kun sun bi karfin ku a wani rika bar wajen duk inda kuka je sai sun bi ku suna zuwa garin Madina sun dauka za a ce wa musulmai ku kare yin gaba me yake faruwa sai Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah aka fitar da su a gidajensu babu wani haƙƙi sai dai kawai sun ce ayya qulu rabbuna allah yau musulman da aka koro daga garkawa daga yalwashin nan mai dalili wallahi illa ayya qulu rabbuna allah babu dalili kuma bai wannan kawai don sun yi imani da Allah ne Allah yace an yi izini ga masu irin wannan hali yanzu su ramu abin da aka musu so a lokacin musulmai suka tsaya tsayuwar daka sun fito wata harka ma babu tsammani suka hadu tsakanin su da mutanen garin Makka aka yi gazwa ta Badr wanda ga darussan yakin Badr nan a cikin Ali Imran makaranta ga darussa nata a cikin suratul anfal ga duk mai bukatar sanin darussan Badr ya duba wannan to yayi hijira zuwa garin Madina a karo na biyu bayan an yi hijira ta farko aka yi ta biyu a koda yaushe a musulunci wanda ya hijira yafi wanda ya karbi wanda ya hijira a koda yaushe Allah yana gabatar da al-muhajirun akan al-ansar والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار قول للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم حرزوا الانصار da yace walladina tabawwa'u ad-dara wal imana saboda darajar wanda ya hijira yafi wanda ya taimake shi muna roƙon Allah Allah ya ba mu ikon yin hijira idan lokacin hijira ya kama amma inda hali kuma mu tabbata mu kare addinin Allah ko ina muke muna roƙon Allah Allah ya ba mu wannan istiqama din na'am wannan bawan Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu tazawwaja Ruqayyah binta Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya aure Ruqayyah yar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi matarsa first lady ita ce Ruqayyah radiyallahu anha ne Allah bi filisutha wa matat innahu layali ghazwati badr Allah dauki rayuwarta a dararen da aka yi yakin badr fazawwajahu ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'adaha ukhtaha umm kulthum. Sai annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya aurar masa bayan rasuwar Ruqayyah da ƴar uwarta ita ce Umm Kulthum. Ruqayyah ita ce ƴar manzon Allah ta biyu. Umm Kulthum yarsa ta uku. Ruqayyah tana daga cikin mata a cikin wannan al'umma da in ana bayanin mata masu kyau a duniya ake karanta. Radiyallahu anha. Annabin Allah ya dauke shi ya bata. Ya bawa Uthman bin Affan. Bayan Allah ya dauki rayuwarta sai ya kara masa Umm Kulthum. قال العلماء رحمة الله عليهم ما لم الله يمسر هما سكتي ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره بأثن ونمتن أدب دنيا دي أو رئيانا يعني ونا النبي الله قد أبيو بن بند أثمان بن أفار باوي أولنا الأمة بأتاريهم دنيا قباكي دي بأثن ونمتن دي الله يباشي يكون أو رئيان النبي الله با إلن أثمان أبيو بابوشي ba a ce bai auku ba aka ce ba a sani ba ba a san wane ne auren nan ba in ka sani ka fara akar matalla ka auri daya Allah ya dauki rayuwarta a kara maka daya yanzu wani fa idan ya auri ku kai subhanallah idan zai samu ya ta dan ta mai mulki ba ma wai babban mulki ba ko wani his excellency ko wani his royal highness ko wani honorable a'a ya samu yar wawan sarki ya aura yana ga yafi kowa mulki zai iya sa rawani irin akalla yadi 50 ko 60 a kansa saboda tsabar ji da mulki da yake yi amma na wannan ya aure yaya na annabin Allah kuma a cikin annaban Allah shine number 1 min katkunna wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam don haka shine shugaban annabawan ma gabaki daya a cikin ulul azmi minar rusul annabawa guda biyar masu daraja first class shine number 1 ya auri guda biyu yanzu ko ƴaƴan ƴar Usama aka ba su aure ai ka taka lafi da ikon Allah walizalika saboda haka summiya zannurain aka rada masa suna zannurain ana ce ma zannuraini summiya wannan fi'ili ne madi mabniyun lil majhul ba a ce zannurain ya zama marfu'un bi ish bil wawi ba sai aka ce zannurain limadha bai zama na'ibul fa'il marfu'un ba saboda asalin na'ibul fa'il al-awwal shine summiya huwa zannuraini wannan shine ka'idar summiya huwa zannuraini sai ana kiran sa ma'abota haske guda biyu na farko ga hasken Ruqayyah radiyallahu anha na biyu ga hasken Umm Kulthum radiyallahu anha ai ya tara haske guda biyu ya taka laushi matuƙa da gaske wannan daraja ce number 1 na biyu wa huwa ahadul asharatil mubashshirin bil janna iya ɗaya daga cikin mutane guda goma da aka ba su labarin ƴan aljanna ne tun suna duniya har can da bai ƙarya shi ya ware su goma yace ku ƴan aljanna ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wahayi aka yi zuwa ga annabin Allah ka kira mutane goma nan one by one ka ba su labari cewa su ƴan aljanna ne jama'a akwai daraja ta wuce wannan tun kana duniya Allah ya ce kai dan aljanna ne ai ba mulkin da ya wuce wannan yau idan aka ce kai dan aljanna ne tun a duniyance ai musifa ta gare maka yanzu dai muna zaune a ce akwai hanya da Allah zai ba mu labarin ya gafarta mana to me saura kuma ai yanzu ma a tafi kawai wallahi me za a jira to duk tafiyan abinda ake tsoro ai abinda za ka ra'a kan ne amma in dai akwai garanti za a ba jama'a ko sakan da kada gare kawai a wuce in ma za a ketare barzaku a wuce lahira wallahi ba mushkila in dai za a shiga aljanna su amma na ka duba daraja ta su yau sai ga dan adam bai da wannan gata amma na su yake zagi su yake aibatawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda yanzu dai kaga iri na irin ka ko a BBC da Germany ba a ce an gafarta mana ba kuma yanzu idan za a zo a ce an gafarta a Germany ka san ƙarya ne yanzu ana zaune a nan wurin dai sai a ce to ga wani labari ya dumi dumin sa labari ya zo daga garin Bauchi daidai lokaci karfe 7:30 daga waje kaza cewa Isa Ali Ibrahim an gafarta masa ai na san ƙarya ne kuma kai ma ka san ƙarya ne to kage yanzu ko an baka labarin an gafarta ba ka san yau da ranka yake yi to amma su suna da garanti a harshen da bai ƙarya wa ahadu sahabati alladhina jama'u alqur'ana iya daga cikin sahabbai da aka dora musu responsibility tare Qur'anin Allah waje dai ai compiling din sa iya daga cikin working committee ad hoc committee da aka aka ba su responsibility tare Qur'ani waje daya saboda Uthman ibn Affan radiyallahu anhu in ana bayanin kwararrun mutane cikin sahabbai a sanin Qur'anin Allah iya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-qurra daga cikin masu qira'a na Qur'ani da sanin Qur'anin Allah a matakin farko yake to da haka da aka duba makwara dan in za a yi aiki irin wani ad hoc committee da za a fita ana duba masu ilimi abu ne aiko idan ana duba wani abu crisis ne farzo da masu ilimi ai committee in wata makaranta za a bude sai a dauko wasu masu ilimi a bangaren education da makamantan su to a lokacin da aka yi selecting masana Qur'anin Allah iya cin wanda ake selecting ku ne masu ilimi a Qur'anin Allah in kun ce haka ne to da ikon Allah haka ne in kun ce ba haka bane ba haka bane na'am wa kana tawila lihiya ya kasance mutum ne mai dogon gemu shi yasa jama'a gemu alkhairi ne iya daga cikin ni'imar da Allah ya maka a duniya Allah ya maka yayi ka mai gemu abun kunya ne abun tausayi ne abun takaici ne kaga musulmi ya kankara haɓar sa yadda ka san haɓar in gozi ko nawa mai kama da haka wannan abun takaici ne wannan gemu da ka gani fa ni'ima ce daga wajen Allah sahabbai ka afwal mala'iku fa tasbihi suke wa Allah da cewa subhanalladhi zayyana ar-rijala bil-lihya muna tsarkake Allah muna tasbihi zuwa ga Allah wanda ya maza azo da gemu amma sai ga dan adam yanzu ya je ya kankare ya kankare ya kankare yadda ka san bayan dutsen guga kuma sai ga wajen ya zama kaman tabo kaga wani tabbare tabbare yadda ka san dole wai sai an yi cire abu har naman wurin ya mutu amma dai sai ya kankare ko me yake nema oho wannan ba alkhairi bane alkhairi shine a ganka da gemu idan gemun ka zai kai cibi alkhairi ne wannan babu sharri a cikin sa daga ka afke gemu take an kai wasa kana auka cikin bala'i daidai guda bakwai ga kadan a takaice na farko kana shiga cikin la'anta ga hadisi ya zo shi a cikin sahih muslim ga cikin adabuz zifaf la'ana Allahu المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الله يا سيني ومازن دكي كوي كوي ماتا دماتن دكي كوي كوي مازا ما لم يسنجي تاريا أسيجي مو كوي كوي ماتا چي سبو رسوني واند الله يسو أبي ساقة فترة ديها لتي سبا سودا جيمو فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم كي الله يكا دا جيمو سوكم يسو بابو جيمو وانا شيني فترة wanda malaman suna na cewa in gemu ya fito mace a jikinta ma haramun ne ta bashi dole ta aske kai kuma dole ka bashi kada ka aske dai kenan na biyu idan ka aske din ka sake shiga cikin jama'ar da shedan yayin nasara akan su wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyughayyirunna falyubtikunna azanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah aske wancan jahalitar Allah ne shine fala yughayyirunna khalqalla kana askewa ka canja halittar da Allah ya maka dan ya baka ikon aske gashin kayinka cire gashin hamatarka aske gashin gabanka amma na gemu bai ce ka aske shi ba na uku ka sabawa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi iya da gemu ga kuma aya ta ce la kare kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir na hudu ka kuma sabawa umurninsa ga hadisi a Bukhari ya ce ofin lihiya ku tsawaita gemu ku kai kuma ka cire shi ka saba umurninsa kenan ko na hudu kenan sannan na biyar baka shiga cikin jama'an da mala'iku ke yin tasbihi zuwa gare su da cewa subhanalladhi zayyana ar-rijala billihiya kai baka shiga cikin wannan jama'a din ba na shida ka kwaikwayi yahudawa saboda ya ce ku tsaye da gemun ku tsawaita ku gajarta gashin baki dan yahudawa na tsawaita gashin baki su gajarta gemun so kai abinda kai ka kwaikwayi yahudawa yahudawa na daga cikin ahlul kitabi kwaikwayin su na mai da mutun kididi mai kididi shine kafiri ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina ka kwaikwayi su a wurin kenan wani zai ce to ai ya ga wani bai hude da gemu to gabanin ka ga bai hude ɗaya da gemu dari nawa ka gani babu gemu sannan da fastotin da ke gare garin ku da limaman ku da ke garin ku da malaman ku suwa suka fi tsayar da gemu idan ka ce ka ga krista ɗaya da gemu suwa suka fi tsayarwa kuma dan ya tsayar din kai sai ka aske yanzu shi kenan krista da ya zo ya sallah ha gina sallah sai ka ce sai mu daina wannan ba dalili bane Usman bin Affan radiyallahu anhu cikin jama'ar da Allah musu bai wadage mu suna iya hawa kan doki gemun su ya kwanta akan dokin gabaki daya gaban su amma ba a ce bari a rage ba saboda yayi yawa amma ne zai ganga wallahi kaikayi nake ji ai Allah shedan ne sa kake jin kaikayin ba dole ka ji kaikayi ba ai waye shedan ne inde zaka aske ai kullun sai ya koro kaikayin duk kaikayin duniyar nan baka samu solution ba sai na gemu matar ka ta bakanta ma rai kai magana da ce shi umi shi in kace munafuka da ce to ai munafukai matan da yawa a duniya duk wannan ba kaikayi bane ka je kasuwa ka rasa ciniki kai wani magana ya zage ka in kai magana ya mare ka ba kaikayi bane to duk wannan jama'a ka zo gida a baka notice a gidan haya ce kai ta ba kaikayi bane ko ina babu dadi amma duk wannan kaikayin babu solution na gemu ne kawai kake da solution aba jama'a kuma husnul wajhi mutum ne mai kyakkyawar fuska Usman bin Affan radiyallahu anhu yadda Allah ya umarta sa ruqayya kyau haka shi ma yake da kyau akwai asar da yazo daga Usama ibn Zaid radiyallahu anhu yace wata ran naje gidan Usman bin Affan da Ruqayya na kai musu sako ina yaro shekara 6 ko 7 da in dawo sai manzon Allah ke tambaya da kai je gidan me ya baka sha'awa yace sai nace tunda na shiga gidan hana huto ba abun da ya ban sha'awa a duniya kaman kyan Usman da Ruqayya kawai da na kalle sai naga sun dace saboda kyawawa ne wani da cikin dari ya motsa zo na ga wani ustaz ne yana ta jirgin da kai amma an dabo yadda yake jiki wannan asar din Imam Tabarani rahimahullah ya kawo shi hadisi na 14492 kuma min ajmalin nasu iya daga cikin mafiya kyawun mutane ga baki daya wannan asar ya zo shi a cikin disem litafi hadithi na 14496 wa ana abdurrahman bin usman al-qurashi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala ibnatihi wa hiya taghsilu ra'sa usmana fa qala ya bunayya ahsini ila abi abdillahi fa innahu ashbahu ashabi bi qulufan wannan asar an karbo daga abdurrahman bin usman al-qurashi rahmatullahi alayhi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da qala ala ibnatihi ya shiga kayin yassa wa hiya taghsilu ra'sa usman alhali tana wanke kan usman a lokacin radiyallahu anhu tana wankewa mijinta kai wannan ke nuna mana halaccin mata ta wanke mijinta jiki ko mata masa wanka yayin wanka wannan ya halatta a shari'a in mutum bai ba ganin daman sai bari amma shari'a ta halatta fa kale yace ya bunayya ya kiyata ahsini ila abi abdullah ki kyautata zuwa ga baban abdullah shine wa shine usman dan sa shine abdullah wanda suka haifa da matar sa ruqayya shine wannan abdullah din fa innahu dan cewa lalle shi mijin naki da yake wanke wa kai ashbahu ashabi bi khuluqan yana daga cikin wanda suka fi kowa daga cikin sahabbaina koyi da kyawawan halayena in ana neman sahabban da suka fi kowa koyi da halayena to iya daga cikin asabiqun alawwaluna don haka tunda yake ta zuwa ga Allah ke ma sai ki kyautata zuwa gare shi wannan shine magana dan manzon Allah akwai kyawawan halaye shi yasa Allah yace wa innaka la'ala khuluqin azim yana kan high moral excellences kenan in kana jin highest limit na kyawawan halaye shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin halinsa da yayi wa duniya yau gagara ba dauga baki dai duniya koyi da shi ya zama aiki shine tunda yake a duniya ga hadisi a Bukhari ba a taba cewa ba ni kaza yake a ba masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaqul fa kana la tunda yake a duniya ba taba roƙon sa wani abu yace a ba yan sai ka gwada wani yazo saka ka da wannan lafiya lafiya gala wallahi gidanka da aka ce ka gina ka gama na dima ka ban fi sabilillah in ka bayar yazo ya tare ka aka maka lamashin din da nake so ka bashi to sai mu ce anan kai koyi da shi shi ba a taba tambayan sai yace a ba duk abin da ka zo gaban sa ka tambaya to zai baka kaga koyi da wannan akwai wahala kuma Allah ya sa a tashi zamanin sahabbai ne masu imani in kana raba wani sai ya zo ce ka bashi ranka ba gaba daya ga za kai saboda mutane lokaci haka suke da kurewa sai an yi kokarin kure kan kana aikin alkhairi musamman a wannan zamani wani dan uwa ji aikin haji shekaru na dan baya da suka wuce sai aka sauke su a wani masauki na 'yan Najeriya na kuma 'yan jihar taso me ke faruwa a lokacin yana gaggada su ba sai fito kayin sa babu hula. To akwai wani balarabe da yake shi respecting a sa hula a kayi in za a yi sallah, sai kan zo da yan kananan hulna a aljihunsa haka ko kuma a leda, in ya zo an zo aikin haji sai ya zaga duk wanda ya kansa ba hula gabanni ya kabbara sallah sai su saka muku huluna. Idan an yi bidda sallah sai ya dan bi ku ya limaza ma ji ita bil qalansuwa, me yasa baka zo da hula ba? In ka ce na manta ya ce to kar ka sake manta haka za ka za, har ya gana da ɗaya daga cikin yan uwa da suke jin larabci a lokacin ya ce ya manta bayan ya sa musu da su ba. To mutane sai aka dan sa mutane uku a masallacin. To ka san mu yan Najeriya da kuna mutum sai aka fara wato hula yake sa ko bari mu yi maganinsa da azhar. To da azhar sai zo da hulna goma sha biyu duk a sahun kafar ko sun kare ga baki ɗaya, sai ya ga mutum na sahu na biyu yana dan juya haka yana waiwaye ga ko za a samar hula ji ba a sa ba. Wai da gangan ya bari ya gaya za a yi da shi, ka san haka muke addini. In ka ce ka za bidiya ne sai na ce to bari mu yi magana zai yi da gangan zai zauna ga wai ga in yayi bidiyar ya zaka yi ba dai ranka zai bata ba to bari ya bata ba ka. Fa Allah ya taimake mu. Halaye masu kyau akwai alkhairi, shi manzon Allah ba taba tambayin sai yace a'a ba. Akwai lokacin da wata baiwar Allah ta saka masa riguna guda biyu ta bashi kyauta, riguna ne iri daya da ta ajiye masa kyauta, wani sahabi na gefe sai yace manzon Allah ina son riguna din ba faɗe ba duka biyun, sai annabi Allah ya ce dauke su iri ɗaya ne komai da komai, sai ya ce dauke. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gefe sai ya ce kai manzon Allah ba za a bashi duka biyu ba, ɗaya za a bashi. Tun ya za a yi duka iri ɗaya bashi biyu? Yace ba dai biyun yace yake so ba, yace eh yace bashi duka ba shikenan ba, tunda shi yace yake so a bashi. Kaga wannan koyi da shi akan wannan khuluq ne da wahala ai sai an shirya. To Allah ya bamu ikon koyi da shi din. Allah ya taimake mu. Akhlaq nasu suna da wannan ababin kyauta kenan. Na biyu akwai sake fiska ga al'umma. Na uku akwai yin sallama ha ga yara kadada, in ya zo samu yara kadada ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana gaisawa da su. Na hudu bai walakantar da al'umma. Na biyar bai yin sharri zuwa ga al'umma. Na shida mutum ne wanda yake mai tsayinin hakuri a rayuwa. Na bakwai mutum ne mai son mutane da alkhairi. Na takwas mutum ne mai yawan ibada, sallah, azumi, na farilla da nafila. Na tara mutum ne mai jarunta matuka da gaske. Na goma mutum ne mai neman sauki daga wurin Allah, amma na idan ya zama sauki akwai sabon Allah fi kowa nisantan wannan sauki din. Na goma a lafazinsa na magana, in yana magana a rayuwa ko wani dan adam iya magana bai yanke wani magana sai dai in ya gama. Kuskure ne wannan magana matukar ba kai kake jagorantar ko mitin ko nawa ba, yana yi ka yanke shi ka hau magana. Son samu sai ka tsaye da shi, in ya tsawaita in ya dan daka tukunna kai magana ba yana yi kai kana yi ba, wannan bai daga cikin akhlaq masu kyau. In kuma zai gajata magana bari ya gama, in ya gama akwai kuskure sai ka gyara masa. Ina fatan mun fahimta. To Allah ya taimake mu. Wannan shi ma asar din ya zo cikin littafin Imam Tabarani rahimahullah hadisi na 14,500. فضائله فللان عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان على حراء اي الجبل هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير فتحركت الصخره فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اهدى فما عليك الا نبي أو صديق أو شهيد. wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shine Abdurrahman ibn Sakhr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kana ya kasance ala hira'in akan hira bi ma'ana aljabal sunan dutse ne law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم اجعلنا من المتفكرين. ينا كان دوتي النبي الله هو الشيء النبي وابو بكر ده ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان كان رضي الله عنه وعمر ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده عثمان ده كما عثمان بن عفان رضي الله عنه ده علي واتو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وطلحه ده كما طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ده كما الزبير شين الزبير بن العوام duk Allah ya kara masa yadda. fataharrakat as-sakhara sai wannan falaken dutse ya girgiza haka, sai dutsen ya kada فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي الله يتي اهدا دان داكا تا دوتسي تيا تيا فما عليك باب كوا اكاينك كاي wannan dutse illa nabiyun sai dai annabin Allah da yakenan aw siddiqun ko kuma siddiqi aw shahidun ko kuma shahidi jama'ar da ke kanka babu kowa sai annabi ko siddiqi ko shahidi wannan asar ya zo cikin sahih muslim ya zo a cikin sunan na imamu tirmidhi rahimahullah ya zo cikin littafin silsilatul ahadith as-sahiha na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alayh mujalladi na biyu hadisi na 562 wannan magana da ya fada cewa babu kowa kanka sai annabi ko siddiqi ko shahidi qultu malan yace nace wannan nace wannan magana ce ta authority a babin ilimi sai mutun ya kai yace nace wanda ya kai labun na ijtihadi yawa ba wai dan in kai mu da ce qultu a musulunci ya kai fada ra'ayin sa a kuma larabcin an ce ra'ayi ko a wurin malaman ilimi ba ɗaya ne fada Hausa ba mutun yanzu sai ya rike ƙarya an gara ce ra'ayi na kenan ne to amma larabcin an ce ar-ra'ayu shine al-fahamu fahimtarka to da ka cewa qultu akwai malaman da sun kai level na ce muka ce ko nace hadha al-hadith wannan hadisi a'ammu min al-hadith alladhi dhakara shahidain ya ce game hukunci fiye da hadisin da ya kira shahidai guda biyu akwai wani hadisi da ya kira wannan iya cikin shi ma sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah yace a cikin hadisin wa fihi mu'jizatun min mu'jizatin nubuwa a cikin sa akwai mu'jiza daga cikin mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jizan annabci me dalili yace falaqad istushhida Usman hakika Usman yayi shahada kuma iyakan dutsar wa Aliyu haka Aliyu yayi shahada wa Umar yayi shahada wa Talha yayi shahada wa Zubair yayi shahada radiyallahu anhu da yace babu kowa akan ka sai annabi na farko shine maganar waye annabi nabi sai yace aw siddiq waye siddiqi Abubakar siddiq na uku kuma sai yace ko shahidi to a cikin hadisin alal akalli gashi nan an samu shahidai biyar ga Usman ga Aliyu ga Umar ga Talha ga Zubair wannan ashe mu'jiza ce abin da ya faɗa ba gaibi bane mu'jiza ne saboda bayyin magana Allah ne ya ilmantar da shi abin da zai faru a future time ko gobe ko jibi ko gata bai zama gaibi ba ya zama dai an ilmantar da shi ilimi saboda an ilmantar da shi bai zama ya san gaibi ba mun fahimci wannan da kyau saboda ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya abubuwan da muke ga suke faruwa na hadisi ya faɗi wani abu to yana faruwa ta bangaren da aka masa wahayi ne in an yi wahayi sai ba da labari to in ko wahayi zai zo tukunne ba da labari bai zama cewa shi ya san wancan gaibi din ba to shi zake cewa wannan sunan sa mu'jiza ya ba da labarin abin da zai faru ya faru ya zama mu'jizar sace shi sanin gaibi kuma na Allah idan kuma wani abu ne bawan Allah salihi sai a ce karama na farko annabin Allah yana kan dutsen shi kansa na biyu siddiq Abubakar siddiq na uku sai yace ko shahidi tun ba su yi shahada ba yace shahidi kaman shi Talha radiyallahu an tafiya yake gaba ga annabin Allah yace yake ce masa shahidun yamshi ala wajhil ardi yace wannan shahidi ne yake tafiya a bayan kasa kirarin da yake bar kenan shahidun yamshi ala wajhil ardi ga shahidi nan a bayan kasa wannan ma ai garaba sace tun kana duniya ce shahada zaka yi to baya ga haka kuma sai jera abun a mataki uku a ka'idar musulunci annabi da manzo shine darajar farko na biyu sai siddiqi a cikin al'ummar nan mutum ɗaya ne duk al'ummar aka ba shi siddiqi a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar siddiq shi kadai ne na su ya fito kai tsaye yace siddiq wallazi ja'a bi siddiqi wa saddaqa bihi shi aka kira da cewa siddiqi to da haka siddiqi ya fi shahidi na uku kuma sai shahidi wannan sune matakan kuma haka qur'ani ya jera bayan shahidi kuma sai a zo kan salihi kamar yadda Allah yake wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina sai yace was shuhada sai yace was salihin wa hasuna ulaika rafiqa to da haka number 1 daraja annabi manzo number 2 daraja siddiqi number 3 shahidi Allah ya bamu ikon kaiwa darajar shahada من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت وعن أبي موسى الأشعري قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا قال أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن قال إذن له وبشره بالجنة فدخل وبشرته بالجنة وأن حديثي أنكر بولد أبو موسى الأشعري شيني عبد الله بن قيس رضي الله عنه من بعد تاريخ سكاد أنكر كشين شخصية عمر رضي الله عنه قال يتي انطلقت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتفتا رد النبي سيراد أمينشن الله ثبت أغريشي فدخل حائطا للأنصار سيشي قتشموني شنجي نديري قتشموتا ننقر مدينة سوني الأنصار الأوس والخزرج فقضى حاجته سيبيا بكاتا ساتشموني شنجي أنا متي فهمت لدى بنبيا بكاتا أنا سوكشي غواجن لجماعة باسا كاللنكا akwai alkhairi matuka da gaske biyan bukata inda jama'a ba sa kallo saboda yin biyan bukata inda jama'a ke kallo yana sa Allah ya mutum azaba a kabari ga hadisi a cikin Bukhari da Muslim da annabin Allah yake wuce kabarruka yake cewa innahuma la yu'azzaban wama yu'azzaban min kabirin sai yace bala kabirun amma ahaduhuma fa huwa yamshi bin namima wa amma al-akhar fala yastatir min al-bawli mutum yaje biyan bukata bai sirtuwa yana sa masa azaba a kabari Allah ya kare mu daga wannan waka sai shiga shinge biya bukata ala lakalla zaka biya bukata ko ka je jeji ko ka dan shiga kwalbati ko nawa mai kama da ka sha makanci kanka amma mai buda al'aure ga al'aura gaban jama'a wannan sai dabba in dan adam ya shi ma yayi kama da dabba kenan don Allah na kwalanta mutum da dabba walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall imma ana jin dabba muni sun fi dabba fa kala li sai yace ya aba musa ya kai abu musa amlik alayya albaba kulle mun kofar wannan shingen da muka shiga ina so ai closing kofar fa la yadkhulanna alayya ahadun illa bi idnin kar ka bar wani mutum ya yadda ya shigo wannan wuri sai na ba da izini matukar ban ce a shigo ba kar kowa ya shigo ka ji mulki kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so saboda ladabin sahabbai ko ba ce me yasa kace kaza ba wannan lokaci yake sa idan shugaba ba wai yayi wani abu ne kai tsaye da saba wa Qur'ani ko hadisi ba in yayi wani abu to ba komai ne ake bukatar sai ya ga mana hikimar yin ba matukar ba muna da nafsi a hannu da ya saba wa Qur'ani ko hadisi sai masa afuwa a kai amma in akwai nafsi da saba kai tsaye sai a masa gyara saboda wani abu yana bukatan sirri duk kuma yadda kake akwai bukatan ai sirri a gare kan wani lokaci koda ku ana da yakini a kayin ka fa jaa rajulun sai wani mutum ya zo فضرب الباب في قنقة قوفة مثالي نعي يا الله فقلت من هذا في نتي وانيني وانا قال أبو بكر يتي أبو بكر دي قنقة قوفة دي سلمة با يا سلمة دليلي شيني أثر دن يازو تحنيو يديوا ليدك تشنسو أكوي وان دي يازو جن إمام أبو داود أكوينا إمام الترمذي رحمه الله أكوي بنقرن دي إمام البخاري رحمه الله يا كاوشي ina fata an gane wannan na Imam Tirmidhi ne Allah ya masa rahama shi yasa hadisi wannan lokaci ba ka iya fahimtar ma'anarsa sai ka tara hanyoyi da yawan gaske idan ka ce hanya ɗaya zaka dauka lokaci sai ka je kai ta ta'addanci a ilimin hadisi irin su Ali ibn al-Madini su Musaddad ibn Musarhal ibn Musar Musaddad ibn Musarbal haka da irin su Yahya ibn Yahya da su Yahya ibn Sa'id su Yahya ibn Abi Katsir ga sunan da yawa Allah ya masa rahama suna cewa wani lokaci ba mu iya fahimtar hadisi ɗaya sai mun tara hanyoyin da hadisin ya zo kaman hanyar 40 idan mun samu hanya ɗaya sai mu nemo hanya ta biyu idan muka hada da hanyar farko sai mu ga ainihin ma'anar hadisin ya canja in mun samu hanya ta uku sai ga an samu tafsiri na wata bakuwar kalma a cikin hadisin in muka samu hanya na hudu sai ga wani hukunci ya karu a cikin hadisin idan muka samu wata hanya ta biyar sai ga gabaɗayan hukuncin hadisin ma canja da wanne yake da kiran hadisin yana da hanyoyi da yawa mu daina garajen magana akai sai mun tara hanyoyinsa yanzu dauki hadisin al-musi salatahu iya da hanya ɗaya ɗaya wajen hanya 11 hadisin khallad ibn rafi na iya ji fa salli fa innaka lam tusalli so shi yasa iya da kyau mu rika koyi ladabin neman hanyoyin hadisi mu kuma koyi ladabin wallahu alam musamman a babin ilimi na'am wannan sai yasa da ya gungasa kofa koda malaman da ba su yi aiki da wasu hanyoyi ba sun ce fadarabal baba bai kore an gungasa bai kore an yi sallama saboda ana iya gajarta maka kissa ana baka labari da yake na biyu ya halatta na yi sallama in nayi sallama kuma na gungasa kofa mukaddara gidan yana da zurfi kofa ba za a ji sallama bai Allah ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kai haka kai sallama dan ka sauke haƙƙin sallama wa idza khuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asna minha so kai sallama da yake na biyu kwangwasawa kana kokarin isar da sako zuwa ga gidan shine fasta'anisu wa tusallimu kalman isti'na fasta'anisu shine ma'anar me isar da wani abun da zai bada labarin cewa kana jira ko kana kira wa tusallimu ku yi sallama so a shikenan ya halatta ayi sallama da kuma yin me ko kwangwasawa ko wani abu mai kama da haka wannan babu laifi a shari'a an hada menene matsayin aiki da abin da ake danda haka assalamu alaikum an bi samun sa gidan ma'aikata yan boko duk da dai alhamdulillah ana yanzu mun gode wa Allah ana samun yan boko ba san Allah sosai sosai Allah ya waita mana irin su me matsayin sa irin dan danna assalamu alaikum kada rawa amma dai sallama yake na'am yanzu akwai handset da ya zo shi irin wannan ana samun sa wajen Middle East in aka yi calling ɗinka zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ya fi wannan shi dan kinkidan da ake da shi to Sheikh Uthaymeen rahimahullah yayi fatawa a kai akwai magana ma da Sheikh bin Bas rahimahullah ya kai cewa idan gida na da zurfi ta inda ka san wani in ya zo neman ka zai sha wahalan aika ko kuma in ya sallama ba za a ji ba ko kuma in ya taba kofa ma ba za a ji ba suka ce in akwai bukata ana iya sa shi amma na idan aka sa idan mutum ya zo shi in ya danna ba zai shiru da kikan ba in ya shiru da kikan zai ce ba zai samu ladan sallama ba amma Allah kalli sai ka maida shi kaman telephone in ka danna ya tsarka akai shi yana assalamu alaikum a gida kai a waje kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato kaman yana kokarin isar da muryar ka inda kake bukata ta isa ne to da ka in ka danna yace to kai ma sai kai sallama da bakin ka sai Allah ya baka ladan kai sallama da kai kuma a gidanka wani ya zo a danna maka idan ka ji yayi kace kana iya yi kana ji an yi sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka fito in ka zo kuma ka an samu sallama shi kuma ya kara maka sallama duk babu damuwa ita sallamar ba ta yawa mu yi ta yin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk fada ɗaya na 30 kai kaga babu asara yanzu za ka bayani ta maka ma ba sai mutum ya ji ban lada ba ai aikin lada ba a rina shi ko bishiya sunna ta ce in ka zaga kuka sake haduwa to ku sake yin sallama kuma idan za a rabu ma ayi me a ƙara yin sallama ga hadisi a Muslim haƙƙin sallamar rabuwa ko kuma haƙƙin sallaman farko ba da cikin rabuwan ba haka hadisin yace ga kuma hadisi ya zo cikin Tuhfatul Ashraf ya zo cikin Tuhfatul Abrar kuma na Sheikh Muhammad Jamil Zainu hadisi hasan mutum ya gamu da kai ma bai ma salawa bai maka tadi bai halta ka amsa masa ba man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu wanda yazo ya fara magana kai garba ko kuma Alhaji Musa ko Alhaji Muhammadu ko Isa bai ce assalamu alaikum ba kada ka amsa masa ala laqalli mafi sauki idan bai amsa ba yayi magana sai ka ce mata kai assalamu alaikum in yazo sai ka masa nasiha in ka ga musulmi ka fara masa sallama gabanin kai me ka fara magana idan ya gyara kuma to sunna tace kana iya share shi koyi da manzon Allah shi komai muhimmanci a wurin mu kuma koran mutum zai baci inda kan koyi da shi ne babu asara an karabu da mutum akan binsa Allah ya taimake mu fa qultu man hadha abu musa yace sai nace waye wannan qala abubakar sai yace abubakar ne shi yasa sunna ta karantar in kai sallama ka ce waye kada ka ce ni ne waye a ni ne a ka ce isa ne isa ali ne muhammad abubakar ne ibrahim ahmad ne kira sunanka ba ni ne ba to in kai ne ni ne to me ni ne kuma sai da in da mun sunanka ni ne in ka fara cewa babu damuwa فقلت يا رسول الله سيدنا يا من قال الله هذا ابو بكر يستاذن وان ابو بكر ne yake neman izinin ya shigo wannan shingen da ke kewaye fakala idan lahu annabi Allah yake mar izi masa izini ya shigo wa bashirhu bil janna ka bashi al bashir din cewa shi dan aljanna ne wallahi labarin akwai dadi a tare ka ce annabin Allah ya ce a ce ma kai dan aljanna ne zaka ji wannan dadin admission kadai mutun ya samu yana ma yake ji aiki kawai in ka samu kana nema yayi kake ji a duniya aure a zo a baka labari wance da kake nema an baka yayi kake ji matarka na cikin halin kakanika yana haihuwa a zo a same ka ta haihu yanzu Allah ba da ƴaƴa biyu Hassan da Hussein ya kake ji ballantana uwa uba a ce kai dan aljanna ne fa dakhala sai ya shigo fa basharatuhu bil janna sai an bashi labarin an ce in ga ma kai dan aljanna ne wannan shi ne tayin da aka bashi labarin dan aljanna ne shi waja'a rajulun akhar sai wani mutum yazo fa daraba al-baba shi ma sai kwankwasa kofa yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa qultu man hadha abu musa yace na ce wane ne fa kala umar yace umar ne fa qultu sai yace ya rasulullahi ya manzon Allah kaga ladabi kenan sai ya tambaye waye in aka ba zai ce a to ai umar ne ku ku shigo ko ba izini a ba a haka tunda an ce kada kowa ya shigo to kada kowa ya shiga da yace umar ne sai kuma ya dawo zuwa ga annabin Allah ya rasulullahi manzon Allah hadha umar yasta'din wannan umar ne yake neman izinin ya shiga fa kala yace iftah lahu bude masa kofa in ka bude wa bashirhu bil janna ba shi labarin shi dan aljanna ne fa fatahtu lahu sai na bude mar kofa wa dakhala sai ya shiga wa bashartuhu bil janna nace an ce in baka labarin kai dan aljanna ne kai wallahi bayin Allah nan sun more ba jama'a yanzu a ce addu'a kadai mun yi Allah ya karba hankalin mu bai kwanta ba addu'a kadai ba jama'a kana duniya a baka labarin kai dinnan dan aljanna ne mutuwa kawai kake jira aje a wuce filin kiyama akan malaka shiga aljanna haba waja'a rajulun akhar sai wani mutum ya sake zuwa fa daraba al-baba shi ma kwankwasa kofa ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa qultu man hadha nace wane ne wannan qala fa qala usman yace usman ne qultu ya rasulullah sai ya sake cewa ya manzon Allah hadha usman yasta'din ga kuma usman na neman izinin ya shigo qala yace iftah lahu bude mar kofa wa bashirhu bil janna ka bashi labarin dan aljanna ne ala balwa bisa ga wata musifa tusibuhu da Allah zai jarrabe shi da ita a rayuwarsa a wata riwaya kuma da aka ce Usman ne sai annabin Allah yayi shiru tsawon lokaci sai yace ka bude mar kofa kamar bushara da aljanna amma na bisa ga musifar da Allah zai jarrabe shi da ita a rayuwarsa wannan shine muhallin shahid saura na daya na biyu kowa shigo ba musifa mana shi a gaya masa zai gamu da musifa jama'a wallahi mutanen da Allah ke so su yake jaraba yanzu irin mutanen yalwan shandam wallahi ni fahimta ta sun fi mu imani ne ni wannan shine fahimta ta ga hadisi cikin sahiha ga hadisi cikin sunan da Abu Dawud rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace inna Allah idza ahabba qauman iftalaqum wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئه idan Allah yana son mutane yakan jarrabe su akwai jarraba wanda ya wuce kuna bacci a kewaye ku ana muku ainihin lugudan halsashi akan ku kowane mutum Allah yakan jarrabe shi gurgurdan imanin sa da Allah ne mutumin da kafi shi imani kafi shi jarraba wanda ya fika imani ya fika jarrabawa da bala'i ba su gushe wa mumini har ya gamu da Allah bai da musifa bai da kuskure ko kwaya daya duk kurakuran mu idan Allah ya jarrabe mu yana kankare mana kurakuran ne a shekenan kowane mutum Allah na jarraban sa gurgurdan imanin sa to da wannan muke fahimta idan ka duba jarrabawan da Allah yake wa irin yan taliban yan alka'ida ka san yafi jarrabawan da Allah yake mana mu yanzu ma nan a gida kowa da safi a masa dumame a tashe shi a bacci a kai ruwan wanka yayi wanka in ma an dauke wuta baya iya bacci yau wani yana nan shekaran sa uku bai kalli wutan electricity da idansa ba wani iya nan yau shekara uku bai ci abincin da aka dafa shi da wuta ba ice kawai yake ci jama'ar da Allah yake so Allah na jaraban su a rayuwa shi yasa irin jarraban da Allah yake wa yan taliban da yake imanin mu bai kai haka ba idan za a daura mutun yanzu jarraban a sakan din da aka dora masa sai zama kafir imani gaba daya dan jarraban da bai karfin imanin ka sai ka bar musulunci gaba ki daya kuma yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarati wa bashiris sabirin alladhina idha asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun zaka wadannan jama'at da Allah ya jaraba yalwan shandam ne garkawa duk yadda muke ganin suna kawai muna burane wallahi ba maki sun fi musan Allah ne dan jama'ar da Allah yake so alƙawari ne Allah zai jarrabe su duk kasar da hargai an dame su a duniya da suna don Allah ne a Najeriya babu wanda ya damu da mu ba a fara damuwa da Najeriya ba tana ga ce an yi implementing sharia legal system a Zamfara ana implementing sharia a United Nations ya ka rubuta X akan Najeriya with red color an sa X akan mu mun zama terrorist daga kun bi Allah to daga lokacin za a fara haka amma in za ku bar Allah shikenan ba wani wanda ya damu da ku duk sai ku zama ba mushkila sai a zauna lafiya to wannan shine kaida jama'ar da Allah yake so su yake jarraba to da haka Usman bin Affan ya ga jarraba da yawa a rayuwarsa an ce zai shiga aljanna amma na bisa ga balwa musifa da za ta auka masa a rayuwarsa in yi hakuri sai Allah ya saka masa da aljanna wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani Allah ya masa rahama ya inganta shi a cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2927 anan mun fahimci daraja na nawa na Uthman na biyu darajar aljanna na nawa na biyu duba na farko aljanna shine kan dutse da aka ce babu kowa akan dutse sai annabi ko siddiqi ko shahidi ashe tun a lokacin an ba da labarin shi shahidi ne kuma ba wai duk wanda ya mutu a wajen yaki shine shahidi ba sai wanda ya mutu Allah ya karbi aikin da shine shahidi to shi an ba da labarin ashe zai mutu ne a hanyar Allah kuma Allah zai karbi shahadarsa kaga nan ba wanke ne ya zama dan aljanna na biyu yanzu ga hadisi ya rage cewa a masa bushara da aljanna bisa ga musifa da zai auko masa aljanna nawa biyu wallahi in mu ne dan adam in ya samu aljanna dai ta ishe shi a rayuwa daga ya samu ya zaka take na wani ma an kai wasa sai zama dan iska a to yanzu jama'a nawa ne yake irin wannan sai a ce wani ya gafarta ba sai ga mutum ya fara kankargewa bayan sallah wai an gafarta masa sai ka ce da aka gafarta masa sai aka ce kuma yazo mutumin banza وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفر رومة فله الجنة فحفرتها وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته وانا حديثي انساجك ربوا دا عثمان بن عفان الله يكارى من الداشيد كاينسا وانا حديثي شيما كما حديثي ني انغان تكي بشواهد شي وانا امام البخاري رحمه الله يكاوه يسكي لتاب سنة الجامع الصحيح a matsayin hadisi mu'allaq yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man hafara rumatan wanda ya tona rijiyar ruma falahul janna sakamakon sa aljanna fa hafartuha yace sai in tona rijiyar aljanna na nawa na uku na farko akan dutse an ce shahidi aljanna na biyu zai shiga aljanna amar bushara bisa ga musifa da zai auko masa na uku wanda ya tona rijiyar sakamakon sa aljanna sai me sai tona abinda zaka koya anan wurin wallahi malam inda mu ne masu karancin imani daga an ba mutum labari dai ba zai sake kashe dukiyarsa ba daga an ce an gafar da aljanna ne masal taimako maza ce fi sabilillah a ba wuce wuce ba da ya yi kace wuce ai mu an gafarta mana wanda mu yi aljanna ne ba zai ma yi aikin taimakon masallaci ba don an gafarta masa me yasa Allah bai gafarta mana a yanzu me yasa Allah bai bar sai ta gafarta mana ba dan imanin mu bai kai a gafarta mana a duniya ko mu tabbata wajen bin Allah bane shi amma na su ana gafarta mu suna ƙara kaunar Allah suna ƙara din Allah amma na wani dan adam zai samu garantin yau an gafarta masa ya cire naira 10,000 ba musulunci ai kawai ina sai ba ko ba zai bara saboda su waɗannan yan bai da mushi dan aljanna ne shi zai ma ga ya maka mu ba za mu taimaka mu yan aljanna ne baya da haka wannan na uku na karo na hudu قال يتي من جهز جيش الأسرة فله الجنة دوك وندي تاد جيش الأسرة سوني جماعة دسوك جيسوك ياكي نتبوك ياكي اندى منزون الله ينكر شكي نقرى يوصى يايش اوات الرجب بايا انكما رجب ياوشي شكرا تزاقو الله ينكر يوصى ياكي اندى ينكر شكي نقرى تو ونن كتا ياكي انشا وحالا وحالا انجسي صحبي سنشي غتكين حالن كاكانكاي انجي ياكي اتكين حالن تلوچيني a lokacin da ake karancin abinci an kuma kama tafiya mai wahala wahalan gaske ga jama'a za su je yaki aka ce wa zai sponsorin wannan yakin duk wanda ya sponsorin wannan yaki wajen kawo dabbobin da za a hau aje yaki wajen kawo makaman da za a yi yaki da su wajen kawo abincin da za a ci aje wajen yaki sakamakon su aljanna Usman bin Affan yace fajahassuhu sai ne sponsorin wannan yakin daga farko har ƙarshe ka duba irin daraja ta su aljanna nawa ke ne yanzu hudu dan adam daya aljanna hudu duk abin da aka kira aljanna sai sun yi amma na da imanin bai da karfi daga dan adam ya samu aljanna dai a nan ya tsaya ba wani yunkurin da zai sake ba wani subhanallah wa kana Uthman radiyallahu anhu wallahi ma zanaitu fi jahiliyyatin wala fi islamin qatt. Usman Allah ya kara masa yadda yace wallahi na rantse da Allah ma zanaitu ban taba zina ba fi jahiliyyatin a cikin jahiliyya wala fi islamin haka a musulunci qatt ko sau dai a duniya ban taba ba. Tun a jahiliyya ya gane da cewa shan giya da zina ba mutunci ko kadan a ciki. A jahiliyya bai taba shan giya ba, a musulunci bai taba ba, a jahiliyya bai taba zina ba, a musulunci bai taba zina ba. Idan ka dauka sai kaga a yanzu ko Bible ka dauka ayyin zina haramun ne, koda wannan New Testament da ake tare da shi tare da duk interpolations da fabrications da inconsistencies na Bible da historiolinguistic error na Bible, duk da wannan har a yanzu an tabbatar da zina haramun ne. Amma na jama'ar da suka je suka yaki musulmai muqaddara a yalwan shandam, idan da suna da tarbiyya mata Christianity su Kristotin gaskiya ne, da kuma malaman su da pastocin su suna koya musu Christianity gaskiya, yaya za ya dauki mata musulmai a jana zina da su tunda addinin naku babu kyawu? Yau akwai mutumin da zai je yayi jihadi ya zai ce mun dauko mata daga jihadi mu zina da su a hanya mu ci yayi dade, yace mun kama matar fa so mun yi zai ce za mu ci yayi dade? Bai dade ba, koda iyaga zai bakanta musu rai tunda addini bai dace da bai amince da nan ba za a yi shi ba. Amma wannan ke gaya maka ladabi ba su da shi. Christianity ba su fahimce shi ba, addinin nasu ba su gane shi ba. Inda sun gane Bible bai amince a yi zina ba, kai zama ma ba mace a Bible shine imani. Fasan da bai da mace a duniya fi fasan da ya aure a rayuwarsa. Duba maganar da Paul yake mana, for you to remain without wife is better, shi yafi alkhairi a rayuwarka. Saboda wai yin aure din yana restricting bautawa Allah da kake yi, so zaka wanda bai da mace ma yafi alkhairi shi. Kuma Bible ya kira jama'a da ke shiga aljanna mutum 100,000 da yan kai, a cikin su babu wanda ya taba taba jikin mace ma a rayuwa. To balle kuma wanda ya zina me matsayin sa in ma da za a ji Bible din? Akwai nurse da suka je suke kokarin bincike musulmai da aka gane suke binciken matan da aka debo yanzu kwanan daga yalwan shandam saboda zinan da aka yi tai da su a bincika mana, saboda masu zina da su suna cewa wai muna yin zinan da ku ne don mu sa muku ciwon AIDS. Muna da matan da wasu an kwanta da su mutum 9, wasu 11, wasu mutum 3, wasu mutum 5, wasu mutum 7, duk akwai su. Bai da kuma a bincika ko ciki ya shiga ko bai shiga ba. Shi ya je fara bincike ce ya gagara gane hakikatan menene a cikin sirrin abu, saboda matan sun gagara ba shi amsa sai tura matarsa, sai aka tura mata su binciko. Zuwa ɗaya matar ta yi ta kawo list ɗin mata a camp kwaya ɗaya, waje refugee camp ɗaya aka kawo mata 48 an yi zina da su da ƙarfi a yanzu haka cikin garin nan 48. Ina Christianity in za a bi tarbiyyar? Yau idan za mu ce a je a yi wa addinin aiki ka je kai zina, ai baka mana gwaninta ba, ko da kana gaba abin da za ka yi wa Krista ka ci mutuncinsa da ya kai zina, wallahi ba ka yi mutunci ba, saboda bin dokar Allah shi muke bukata. So mana ina tarbiyyar addinin nasu a cikin wannan? In akwai addinin an tilasta mutane sun ci alade, wai saboda ba ku san ci alade ku ci aladen nan Allah ya haramta shi a cikin ayoyi huɗu a Qur'ani, a Christianity an yadda ci alade ne, je ka bincika. Hatta ba addini ma, ko ba addini cin anaman alade ba alkhairi bane, ko ba kai ba musulmi bane, yana causing illoli guda 18 a jikin mutum. Daga cikin su akwai yayi containing fat da yawa a ciki, kuma in fat yayi yawa a jikin mutum yana causing hypertension. Ba kasar da ake cin alade a duniya kamar America sun fi kowa ciwon hypertension yanzu. But you can see all these things. So da ka Usman ibn Affan, kaga mu a musulunci tarbiyya, a jahiliya ma bai taba zina ba, balle a musulunci bai taba zina ba a jahiliya. To wanda bai zina a jahiliya ba, ai baka ma tsammanin zai a musulunci, tunda daman a jahiliya kawai ba abin da ake sai dai mulkin kama karya kawai shine ake yi. Kuma a jahiliya kawai abin da ranka yi ma dadi kawai sai ka je ka yi. Zuwan fa musulunci ya samu ana nan yadda ka san dan wake haka ya samu sahabbai a ciki. Akwai mutumin da a gabanin zuwan musulunci Ibn al-Qayyim ya rubuta littafi irin takuda da aka samu duniya a cikin gabanin zuwan musulunci. Akwai mutumin da musulmi musulunci ya zo ga manzon Allah, kana da mata eh, waye matar kai ce mamarsa? Ya rabu da ita musulunci bai daya uwar sa bai ta in su uku da mamarsa, uwar da ta aita sai uku yana mata ciki tana aihuwa. Akwai wanda ya musulunta matansa daidai guda hudu, ya daidai aka ce eh mata hudu daidai abdin ya karantar da haka hudu, ya zauna da su sai aka ce amma natan yayi alaka su yake yace duka hudu uwa dai uba dai suke gabaki daya da dukkan haka ne da mun baban su haka yake duk wanda aka haifa shi yake bawa don haka duka mata hudu uwa dai uba dai haka ke mutum zai aifi yarsa a jahiliya in ya aifa sai ya bude masa daki sai ajiye ta dakin ya rika kwanciya ya mata aihu akwai wanda sun musulunta ƴaƴansu da suke duk matan su ƴaƴansu na cikin su ne suke haihuwa da su don Allah akwai dan wake da ya wuce wannan amma duk ga wannan yadda ake dan waken Uthman bai taba zina a jahiliyar ba ya musulunta ya shiga cikin addinin Allah yana shiga cikin addinin Allah mai ke faruwa a lokacin daga shigansa ba da dadewa ba matan suka rabu da shi saboda sun ki musulunta ya rabu da su annabin Allah ya bashi ruqayya ɗan uwansa a garin Makka ba sa so ya aure ta shi ya aure ta dan imani suka zauna har suka hijira zuwa ga Habashi suka dawo Allah ya dauki rayuwar ta kara masa Ummu Kulsum Allah ya dauki rayuwar ta annabin Allah ya tsaya cikin jama'a ya ce Allah ya dauki rayuwar Ruqayya ya dauki rayuwar Ummu Kulsum ƴaƴa biyu na ba Uthman don Allah ya dauki rayuwar su a cikin ku nan wurin in akwai mai ƴa da zai iya bashi ina roƙon ya bashi ni da ina da ƴaƴa guda 40 inji annabin Allah ɗaya na mutuwa bayan da yace duk zan ba Uthman ibn Affan ƴaƴan nawa ƴaƴa 40 zan iya bashi duk ya aure su wannan magana Ali ibn Abi Talib ke fara daga annabin Allah sirra da amincin Allah tabbata a gare shi amma na ba inda wasu ƴa da zan bashi har kuma yace na aure wasu matan daga bayan nan da ikon Allah ina tuna Ruqayya da Ummu Kulsum radiyallahu anhuma amma dai a jahiliya bai taba sanin mace ba a duniya shi bai taba sanin mace ba a duniya san da ya aure ka dai dube yadda ake dan wake a wancan zamani amma na wai mutum bai taba zina ba Allah ya taimake mu wannan hadisi Abu Dawud Allah ya masa rahama shi ya kawo shi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya tabbatar da ingancin cikin Rawbatul Muhibbin hadisi na Ashraf ra'ayya kanta haya'uhu haya'uhu kunyar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Uthman ibn Affan mutum ne mai tsayinin kunya a rayuwarsa a sunna kunya iya daga cikin ado ga mutum namiji a rika yabanka da cewa kana da kunya kuma an fi bukatan kunya ga mace fiye da kunya ga namiji wannan shine ka'ida a musulunci mace ta yi kunya ya fi alkhairi fiye da a ce namiji ya yi kuma hadisi ya zo a Bukhari ya zo a Muslim cewa al-haya min al-iman wata riwaya al-haya la ya'ti illa bi khairi wancan yace kunya bangaren imani ne wata riwaya ta ce kuma ba a samun kunya da ikon Allah sai da alkhairi iyayenmu da kakanninmu mun san an tashi akwai kunya yanzu ne kunya ta yi karanci in ka ga yadda ake shiri akan hanya tsakanin namiji da mace ka san babu kunya a al'umma a yanzu in ka ga kawai abin da ake na buɗan kai ka san kwata-kwata babu kunya dan adam ya zo gaban uwarsa yayin uwa kannan uwa gabanin ƴan uwansa maza da mata a yi dan wake waya aje mata wai yazo zai buɗe kanta a gaban jama'a ya buɗe kan matar ya fesa mata turare ya zuba mata kuɗi wani ma in aka sake mata kis ita ma ta tashi ta je ta masa ruwan kuɗi a gaban iyayenta jama'a ina kunya take kunya babu ita jama'ar da ba su da kunya nasara ma ba su yi a duniya annabin Allah ga hadisi a Bukhari shi akan kunya kunyarsa ya fi kunyar mace budurwa wanda take a zamanin sahabbai wanda saboda tsabar kunya da budurci sai an sa ta a ɗaki an kulle kunyarsa ta fi wannan tambaya mata suke marbai ya bada amsa ga hadisi a Bukhari tambaya ake masa ma iya bayanin yadda ake wankan al'ada in kin yi kaza kin yi kaza yace ki ɗauki tsumman ki sa tace ina zan sa yace ki saka tace ina zan sa yace ki saka ya gagara gaya ina za a sa tsumma can tace ai wallahi la yastahi min alhaq Allah bai kunyan gaskiya tukunne daure ya gaya mata a wajen faɗan gaskiya ne ba a so ka ji kunya in gaskiya ne ko menene faɗe shi qala Allah qala rasulullah wannan ya halatta ka faɗa a ko ina fatawa aka tambaye ka na addini in ga mata ne ka gaya musu gaskiyar amsar amma na ka rika budurcin magana mun san budurcin magana ko akwai kalmomin da ake boyewa ka duba hadisi yace idza jalasa baina shu'abi hal arba'a idan ya zauna tsakanin gabanta guda hudu me yake nufi in yi jima'i da ita ba za ka wado kai zai kace musu jima'i ba a idan mutum ya kwanta in muna karantar da mata a rika budurcin magana a rika kaiwa makura wajen nuna sirkantan magana ana yi kar ka rika wutowa kai sai kana kwantsama maganar sai raranta wannan babu alkhairi a ciki mun fahimci nan da kyau so kunya alkhairi ne Usman bin Affan iya cikin jama'ar da suka fi kowa kunya a cikin sahabbai. An Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana jalisan lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance iya zaune kashifan an faqidihi ya dan yayi cinyar su haka iya zaune amma na har cinyar sa farkon cinyar sa a dan yayi yake tsirara fasta'dana abubakar sai abubakar ne mai izinin ya shigo fa'adina lahu wa huwa ala harihi sai manzon Allah ya masa izinin shigo amma na bai rufe cinyar ta sa ba cinyar tana dan bude bai rufe ba sai yace wa abubakar shigo udkhul shigo abunka thumma sta'dana umar sai umar ya nemi izinin ya shigo wa huwa ala halihi yana kan wannan hali bai rufe cinyar ba sai yace shigo thumma sta'dana usman sai usman ya nemi izinin ya shigo yana jin usman yazo fa arqa alayhi thiyabahu sai dauki tufafa sai rufe cinyar yanzu wancan na farko bai rufe ba na biyu bai rufe ba ana ci ga usman sai gaggawa sai rufe cinyar sa ai akwai abun mamaki ko wancan number 1 ba ka rufe ba number 2 ba ka rufe ba number 3 an ce ga Usman sai rufe falamma qamu qultu ya rasulullah lokacin da suka tashi suka tafi qultu Aisha tace sai nace ya rasulullah manzon Allah ista'dana alayka abubakar wa umar fa adanta lahumu abubakar da umar sun nemi izinin su shigo ka ba su izinin su shigo wa anta ala halika kana kan halinka ba karfe cinyar ka ba farkon cinyar ka yana bude falamma sta'dana usman lokacin da usman ya nemi izini arkhaita alayka thiyabaka sai ka sauke kayanka karfe cinyar ka me yasa number 1 ba karfe ba number 2 ya shigo ba karfe ba sai number 3 karfe cinya fa qala ya aisha yace yaki aisha ala astahi min rajul bazan ji kunyan mutumin ba wani mutum wato usman yace wallahi na rantse da Allah ji manzon Allah innal mala'ikata lalle mala'ikun Allah tastahi minhu suna jin kunyan Usman mala'ikun Allah ma suna jin kunyan Usman bazan ji kunyan mutumin ba na rantse da Allah mala'iku ma suna jin kunyan Usman mutumin da mala'ika ke jin kunyansa bazan ji kunyansa ba dan Allah wannan hadisi Imam Muslim rahimahullah ya kawo cikin littafin sa akan babu fada'il Usman ya kawo shi da lafuzza kala-kala yace na rantse da Allah mala'ikun Allah suna jin kunyar Usman mala'ika da baka kallon su a yanzu ala halihi amma na iya jin kunyar dan adam qultu malan yace nace al mala'ikatu tastahi min Usman mala'iku suna jin kunyar Usman radiyallahu anhu Allah ya kara maryam da wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yastahi minhu shi ma yana jin kunyar sa me yasa saboda ya rike cinya da aka ce ga Usman na shigowa sai malam yayi tambaya a nan wurin tambaya muhimmi a gare ni da gare ka da gare shi da gare su yace afala yastahi ta'inuna fihi yanzu jama'ar da ke suka a cikin Usman suke masharri suke kabahi ba za su ji kunya ba don Allah min al-iftira alayhi akan wannan karerai da suke kirkira a kayinsa mutumin da mala'ika yake jin kunyar sa annabin Allah yana jin kunyar sa dan Allah ba za ka ji kunyar mai ƙarya ba a duniya ba ƙarya mai muni da kai kai wa mutumin da Allah ke so ƙarya kuma ga ƙaryar da ake a yanzu akai na aibata Usman dauki littafin Nahjul Balaga littafin ne da ake rubuta shi a kasar Iraki a kasar Iran akan maganganun Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda cikin su akwai maganganun da sun tabbata daga Ali amma na mafiya yawa bai fada ba ana saba littafin hannun yan Shi'a wannan littafi akwai karerai da yawa da akai akan Usman bin Affan wai inda Ali yake aibata shi yake kiran sa mutumin banza ne mutum ne mai cin amana an kira cewa Usman yayi wani rula shi wato yayi mulkin kama karya Ali yake irin wannan mulki muka san da man zai yi waɗannan maganganu wallahi al'azim kariya ne ba su inganta ba la isnad babu isnadi gare su fa aina al isnad al muwassil ila sanad ina isnadi da ke saduwa zuwa ga masanin magana fa aina al isnad ina isnadin da ke saduwa ba irin sharrin da ba yi zuwa ga Usman bin Affan ba a cikin wannan littafi na Nahjul Balaga shine malam yace dan Allah mutumin da mala'ika ke jin kunyarsa annabin Allah yana jin kunyarsa dan Allah ba za ka ji kunyar mai ƙarya ba
yanzu idan ka zo kana zagin Usman gaban mun san ƙarya kake kuma babu ƙarya a duniya da ta kai mutum yana kallon idansa kana kallon idansa yana ma ƙarya kai ka san ƙarya yake shi ya san ka san ƙarya yake kuma iya ma ƙarya wannan ƙarya ta fi komai zafi a duniya don haka wannan duk wanda ya ƙarya akan su qutilal kharrasu shine magana da muke fada kuma su matsayin su Allah fada tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Allah ba zai tambaye mu akan aikin su ba ba zai tambaye su akan aikin mu ba kowa ta kansa yake a filin kiyama me yasa kake magana akan Usman yau kai har zaka zage shi masu aibata shi ba za su ji kunya ba bayan da haka wa Amir Hassan an samo daga Hassan bin Abi Hassan al-Basri rahimahullah Allah ya masa rahama wa zakara Usman radiyallahu an ya ambaci Usman shi al-Hassan din wa shiddat haya'i ay ma'ana wa zakara shiddat haya'i ya ambaci tsananin jin kunyan Usman shi al-Hassan kale yace in kana la yakuna fil bait lalle ya kasance Usman yana da samun kansa shi kadai a cikin daki wal babu alayhi mughlaq ko fadakin kuma a kulle ne ko kace ban daki ko wan dakin wanka yana cikin daki ya kulle dakin ka san kaiwa makwaran sirri kenan daga kai sai Allah da ya halicce ka fama yadau anhu thauba duk da wannan bai iya kuɗa kayansa tsirara li yafida alayhi alma dan ya zuba ruwa a kayansa ya kube kayansa tsirara bai iyawa yamna'uhu alhaya ayyuki masulbahu idan ya kube kayansa tsirara kunya na hana shi ya miƙe tsaye ya kalli tsiraicin jikinsa shi da kansa yana jin kunya ya kalli jikinsa wani yanzu kace zana ma kansa an yayi zane zai zana daga farko har ƙarshe saboda ko ina kalla a jikinsa kallon ba haramun bane amma shi saboda kunyata sa idan ya kube kayansa idan yana tsuguna ba zai iya miƙewa tsaye ya tsaya ya kalli jikinsa ba saboda iya jin kunya wasu kunya na hana su kallon hatta jikin iyalinsu in mutum yayi a ganin damansa babu laifi amma na ana kawo wani hadisi cewa wai wanda ya kalli jikin matarsa ba zai kalli aljanna ba wanda ya kalli al'aura matarsa ba zai kalli aljanna ba wannan hadisi dukka an tabbatar da su ba su inganta ba dauki littafin al-mawdu'atul kubra na ibn al-jawziya dauki littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal-mawdu'a duk hadisan hanyoyi guda biyar da yake da shi sun yi tarayya ba su inganta ba kwata-kwata akwai wani mutum a cikin isnadin sunansa Muhammad ibn Baraka malamai suka ce kuma bai da albarka kwata-kwata iya kirkiro hadisan ƙarya shi ibn Baraka ne amma la baraka ta fihi eh shi dan albarka ne babansa kina amma an ce bai da albarka kwata-kwata so da ka kallan al'auran jikin mutum matar mutum ya halarta a musulunci in ya ga dama yayi to amma na dai idan bai ba kuma ba laifi bane shi dan Usman kallan al'auran sa ma yana zama aiki gare shi ganin daman mutum ne ya halatta mutum ya kalli al'auran iyalinsa ya halatta iyalinsa ya kalli al'auran jikinsa wannan ko a haske ko a duhu duka babu damuwa a musulunci dauki al-mawdu'atul kubra dauki silsila da'ifa dauki ko littafin adabu zai haɓaka samun bayani akan wannan mun fahimci nan da kyau wannan asar shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya kawo shi Imam al-Haythami rahimahullah ya kawo shi hadisi ne da yake ingantacce akan kunya ta Usman radiyallahu anhu zai kulle kofa mana bai iya kube jikinsa ya kalli al'auran jikinsa za mu dakata a nan idan Allah ya sa muna raye zuwa sati mai zuwa za mu tashi akan ta'abbuduhu tsananin ibada na Usman ibn Affan radiyallahu anhu mun fahimci nan da kyau to Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani littafi da wani dan uwa ya rubuta shi da turanci sunansa Islam Music and Idol Talk wato musulunci da kuma matsayin kida a musulunci da matsayin maganganu munana a musulunci gulma hasada zama a temple da makamantansu mai musulunci yace akai littafin da turanci ne ina bada shawari ga duk mutumin da yake jin turanci ko yake da ɗa saurayi da ke jin turanci ko yake da ƴa budurwa da ke jin turanci yana da kyau yayi kokarin neman littafin a kofa ta arewa nan a masallacin kudin sa naira 80 ne kadai littafi ne mai muhimmanci ina bada shawari ga duk dalibin ilimi iya da kyau yayi kokarin neman sa wannan littafi iya da muhimmanci sosai sosai Na'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shi dan uwa malam Abdul Rahman ya karanta tambaya din yadda ya fahimta bayan nan kuma na ƙara fahimta tambayar da wuri. Jazakallahu khaira. Tambaya akan karatu na mata a sallah, malamai Allah ya ji kansu sun ƙara wa juna ilimi da yawa a kai. Akwai malaman da ke fahimtan wajibi ne mata su boye karatu a sallah. Akwai malaman da ke fahimtan wajibi ne su bayyana inda maza ke bayyanawa a sallah. Kaman salloli biyu na magariba na farko, biyu na isha na farko da raka'o'in asuba da kuma qiyamul layl na dare. Duk da cewa magana kusan ta biyun ta fi ƙarfi dogaro da hadisin da ke cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullah, riwaya ta Malik bin al-Huwairith radiyallahu anhu. Daya daga cikin sahabban da suka kware wajen nakalo yadda manzon Allah yake yin sallah. Wannan riwaya ta bayyana kai tsaye ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yi. Malamai suka ce ba a samu wani hadisi kai tsaye da yazo ya bambanta sallan maza da mata ba, in akwai inda aka samu shine wajen tsaye da sahu. Idan maza na limanci wa juna suke tsaye da sahu da yadda mata ke tsaye da sahun sunan ne ake samun bambanci. Amma wajen karatun sallah mafiya yawa dogaro da wannan hadisi daga cikin almutaakhirun na malamai Allah ya ji kan suna fahimtar mata za ta bayyana yadda namiji ke bayyana ba. Akwai kuma wasu daga cikin magana da suke za boye wallahu ta'ala alam bisawab. Da yake na biyu abinda nake kara fahimta akan tambayar bambancin bayyana karatu da boyewa shine wato kaman rakoi biyu na magariba ana me ana bayyana su ne daya fa ana me boyewa. To a nan wurin wajen boye karatu gaskiya mafiya yawa muna yin kuskure. Sai ga mutum yana sallah a zahar ko la'asar bakin sa haka wai yana kuma karatu, wannan yana karatu bane tunani ne. Idan ne haka na tuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba na kanta ba na tuna. Ina fata an gane wannan tunani ne, ba bakin ka bai ko motsi a duniya haba jama'a tunani ai kai kawai ka gangara surar ne mai karatu ba boye haka bakin sa yake. Shi yakan sa wani lokaci ya rasa ga manzon Allah yana karatu a boye ana iya riskan ma me yake faɗa kalma bayan kalma. Ga hadisi a Bukhari cewa yusmi'una al-ayata ahyanan, a boye yake karatu amma na muna riskan wasu ayoyi da yake karanta. Me dalili? Saboda baki yana motsi yana fitar da harufa yadda shari'a ke buƙatar fitar da su. Amma na idan kace kana yi bakin ka rafe me ka tuna ma balle ka furta yadda yake. Bila hakika wannan akwai kuskure matuƙa da gaske a kayan sa. Ina fatan mun gane. In muna abu a boye bakin mu rika yin motsi muna faɗan abun a cikin zuciyar mu koda mun furta shi ba, wannan shine boye karatu. In baki baya motsi shi kuma sunansa tunani ba karatu ba. Don haka mu bambance karatu a bayyane da karatu a boye da tunani. Karatu a bayyane alhamdulillahi rabbil alamin, karatu a boye tunani shikenan. Kawai bambancin su kawai sai kai baka ko motsi shine kai tunani. Wallahu alam.